أحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na Ahlus Sunna a nan garin Buza. Ba dan komai ba sai dan ziyara ta in uwantaka ta musulunci da muka kawo. Iyayen mu malaman mu suka ga dacewar su ba mu damar mu ce wani abu a wannan masallaci mai albarka ga ƴan uwan mu na wannan garin mai albarka. Wannan kuma ita ce ziyara ta biyu a garin Buza da sunan da'awa. Muna fatan ziyarori ba adadi su biyo baya. Ƴan uwa masu girma, tsarabar da nazo muku da ita shine durusul hayat fil amsalil hausawiyya, ko kuma durusul hayat fil amsalil hausa, darussan rayuwa a cikin karin magana. Wanda suke bibiyan karatutukanmu sun ga a ƴan baya-bayan nan akwai wani manhaji da muka ɗauka na wa'azi ta hanyar ayoyin alƙur'ani da hadisi amma ƙarƙashin karin magana, don mu nuna cewa shi wannan addinin alƙur'ani da hadisi suna tahiya da kowanne yare, suna tahiya da kowanne irin zamani. Ma'ana duk wani yare za ka samu akwai su magunguna a cikinsa wa'inda za su yi daidai da alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko kuma su yi daidai da manufa ta addinin musulunci. Domin shi dama musulunci fitra ce, fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah. Shi musulunci asali ɗabi'a ce ta dan adam, ma'ana ko da aka halici dan adam an halice sa ne da addinin musulunci. Kamar yadda ya tabbata a hadisi, ma min mauludun illa wa yuladu ala alfitra, ko kuma kullu mauludin yuladu ala alfitra, kowanne da da za a aihuwa ana aihuwar sa ne akan tafarki na musulunci. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, to iyayen sa ne suke da iko da ragama ta ya ci gaba da musuluncin, imma ya ci gaba da musuluncin akan tarbiyyar da za su bashi shi yaron da aka aihuwa, ko kuma su juyar da shi su koma su mayar da shi ba nasare ko ba yahude. Kenan wannan hadisin da wannan ayar suna nuna kenan shi musulunci saliqa ce, tabi'a ce, fitra ce, jibilla ce, ma'ana ɗabi'a ce ta dan adam. Shi yasa zaka samu ƙabilu da dama yarori iri-iri suna da magunguna a cikin magungunan su wanda suka yi daidai da alƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Daga ciki kuma mu abin da muke takama da shi shine Hausa, ga masu jin Hausa da wanda suke a kabilar Hausa. Ƴan uwa masu girma, rayuwa abu ce mai mahimmanci, domin asali da ita ce ma mutum zai iya samun lahira. Asali ma ba a ce ma mutum sai in ya biyo ta rayuwar duniya. Hasali ma Allah madaukakin sarki duk wanda bai yi rayuwa ta duniya ba to baya kilgasa daga cikin wa'inda za a ma hisabi a lahira. Suna daga cikin irin wa'inda imma Allah ya ce ya sa su a aljanna, ko kuma ya sa su a wuta, ko kuma ya sanya su aljanna, domin wannan shine abin da aka yi tsammani daga Allah madaukakin sarki. Ma'ana muna nuhin yara wa'inda suka mutu a cikin ciki ba su zo a rayuwar duniya ba. Irin wa'innan yaran idan sun kai wata hudu a cikin ciki suka rasu, domin sun kai wata hudu an busa musu rai. To idan suka mutu a cikin ciki kun ga ba su yi rayuwar duniya ba. To irin wa'innan yaran idan yaran musulmai ne Allah madaukakin sarki zai sanya su aljanna gaba ɗayan su. Idan kuma yaran kahurai ne to su wannan a hadisi manzon Allah ya nuna Allah zai musu jarabtawa ta kai tsaye, sai a sanya su. Wanda ya ci jarabtawan a sanya shi a aljanna, wanda bai ci jarabtawa bai shiga a wuta. Wannan shine kenan. A takaice dai malumai suke cewa ad-dunya mazra'atul akhirah, ita duniya ita ce gonar da mutum zai shibka abin da zai girba a lahira. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah shine wanda ya halice rayuwa, ya halici mutuwa, dan ya jarabce ku ya ga wane ne zai kyautata aiki. kenan wannan ya nuna rayuwar duniya rayuwa ce mai muhimmanci domin ita ce za ta baka lamuni na samun rayuwa ta lahira amma fa idan an bi ta ita rayuwar ta duniya da yanda ya kamata kenan idan aka ce rayuwar duniya tana da muhimmanci kuma aka ce ita ce lamunin samun alkhairin lahira kenan mutun yana buƙatar ya sanya ya kamata ya zamna a wannan duniyar wadda ita ce za ta bashi lahira mai kyau wadda ita ce za ta bashi gobe mai kyau ɗan uwa masu girma duniya Allah madaukakin sarki ya sifanta mana alqur'ani ya sifanta mana ita ya misalta mana ita daga ciki yake cewa innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Allah yace misalin yace ita rayuwar duniya wasanni ne da abubuwa na doke hankali kuma ita ba komai bace kawar misalin ruwan sama da za a yi manoma idan aka yi ruwan sama suka yi shibka damuna ta yi kyau ta yi tsanwashar zaka ga abun yana birge su amma nan da wata daya wata biyu zaka ga wannan damunar da take tsanwa ta bushe ta koma karmami to wannan ita ce duniya ma'ana ita duniya wani dan dadi ne ke da kai a cikin ta kadan wanda dadin baya dorewa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya hulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifakum fiha fayanzura kayfa ta'malun. Ita duniya wuri ne na wani dan jin dadi kadan Allah ya sanya ku a cikin ta ne ya ga ya za ku yi shin za ku bi ma jin dadin dan kadan ko kuma a'a za ku bar wannan jin dadin na duniya ku nemi jin dadi na lahira bal tu'thiruna alhayata ad-dunya bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Shine Allah yace ga wa'inda duniya ta aure su kun zabi rayuwar duniya alhali lahira ita ce mafi alkhairi ita ce wadda in an je ne dadin ta hal abada ne azabar ta ita ma hal abada ce. Allah ya kiyashe mu kenan ita ce wannan duniya wani dan wuri ne na dan zama kalilan amma tare da wannan akwai rudu a ciki shi yasa Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ita rayuwar duniya ba komai bace face wuri ne na rudu ma'ana za ta rudar da kai ta nuna maka kamar zaka dawama za ta rudar da kai ta nuna maka kamar babu wata rayuwa a baya sai ka zo ka rude kin kana ta abin da kake so sai da karshe ta zo ta yi maka bugun kawo yuka ta zo ta yi maka sabkar me yake da suna ruwan sama a lokaci guda kenan uwa masu girma duniya Allah ya sifanta mana da ita da cewa abu ce kalilan. Bayan haka har yanzu a wata sura a cikin suratul nur Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta mana rayuwar wa'inda basu bi Allah ba yace kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah indahu fawaffahu hisaba. Misalin rayuwar wanda bai bi Allah ba kawar misalin kawalwal ne yace an san kawalwal ne ko ita ce sarab taguwar ruwa wasu suna ce mata ruwan mayya wasu suna ce mata karnar rana ana gane ta ko. Yanzu misali in kana bisa kan guduron kana bisa kan kwalta da nesa misali in da rana ne sai ka tsinkaye kamar gami kamar ga ruwa can ko kamar ga ruwa can in ka je ruwa zaka isko yawa to wannan shine misalin duniya yanda Allah ya sifanta ta zaka yi ta ganin kawai mutun ne yake jin kishirwa sai tsinkaye irin wa'annan ruwan a can yana ta gudu ya je da ya sharuwa yana zuwa sai isko babu komai to anan sai Allah ya ce mutun na ta tsinkayar rayuwar duniya kyalekyalin ta yana ta gudu yana bin bayan kyalekyalin nan sai ya ruga ya kai yana tunanin ya kai ga kyalekyalin ma'ana sai mutuwa ta zo mishi ya zo ya isko Allah madaukakin sarki. Wannan ita ce rayuwar duniya kenan. Ita rayuwar duniya kamar mahulki ne shi yasa ma wata ran ɗaya daga cikin sahabbai kamar yanda ya zo a hadisin Abdullah ibn Abbas akwai riwaya ta zo ta Umar ne wata riwayar kuma ya nuna ba a kayyade ba wane ne kenan. Umar ne ya zo isko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga kwanar rana a bisa kan wata tsohuwar tabarma sai Umar ya hoshe da kuka yace ya rasulullah kai da kake mafi alkhairin halittu kai da kake shugaba na duniya gaba dai amma a ce kana kwana a bisa kan wannan keson tabarma ana gane da ke ku sai ce ala najid laka wita'an ku wisada ba za mu samu maka matala abu da zaka rika kwantawa akan ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa mali walid dunya inani ina duniya manzon Allah yace masa inani ina duniya innama mithli wad dunya karajulin istadalla tahta shajaratin thumma raha fatarakaha manzon Allah sai yace masa ai misali na da duniya kawar misalin mutun ne da yazo yana cikin balaguro sai rana tai sai ya zamna a karkashin wata inuwa dan rana zahinta ya rage da marece ya tashi ya wuce to wannan zaman da mutun zai yi na hutu yace to misalin shine rayuwata ta duniya a wani hadisi sai manzo Allah yace kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabilin ka kasance a duniya kamar bako ko mai tsallake hanya me ake ni da mai tsallake hanya yanzu misali a ce wannan teburin da yake a gaban mu nan shine duniya can gaba gaban teburin shine lahira to tahiyyar da zan yi bisa kan wannan teburin wanda yake hanya zuwa in tsallake can espaskin dake da kai tazarar dake da kai tsakanin horkon teburin da karshen shi to ita ce rayuwar duniya abun da yake can gaba gaba dayan shi shine lahira wannan me yake nuna muna karancin duniya da cewa ba komai bace ita duniya abu ce wanda lokacin da kake neman ta to lokacin za ta guje maka abu ce wanda lokacin da ka bata baya to lokacin Allah madaukakin sarki zai baka ita ƴan uwa masu girma wannan duniyar wadda take marar daraja wadda take la'ananna kamar yanda yazo a hadisi ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma walahu duniya la'ananna ce duk abin da yake a cikin ta la'ananne ne sai an baton Allah da abin da ya kamata haka to wannan duniya da take la'ananna ya kamata a ce ka karanciya ya kamata ka kare da ita lahiya wannan duniyar da ba ta da daraja a wajen Allah law kanatid dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin ma saqal kafiru minha shurbata ma da a ce duniya tana da daraja a wajen Allah diri da yihikin saburo to da kahuri bai samu dashin ruwa da zai sha ba kinan rishin darajar ta ne yasa makiyan Allah ya bake ba su daman su yi abin da suke so rishin darajar ta ne yasa haka to idan kasance abin da bai da daraja haka abin da yake la'ananne yayi kamata kai kai kokarin ganin ka rabu da shi kada la'antar sa ta shahe ka to shi yasa mutanen kirki a ko da yaushe suke kokarin ganin sun kare da wannan duniyar lahiya shi yasa me yake da suna ɗaya daga cikin magabata yake waƙe yake cewa inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا يتي الله ينا دو سبايو ما سوايو دو سكا دو بدونيا سكا غاني دا تي واباورين زما بچي غرايي sai suka mayar da ita lujjatan suka mayar da ita kamar teku wattakhadhu salihal a'mal fiha sufana suka riki jirgin ruwa wanda zai tsallake su daga wannan tekun wannan me yake nuna muna shi mutanen kirki suna kokarin ganin sun kare duniya lahiya to wannan yasa muke kokari a kowace hanya mu tunatar da kanmu wasu daga cikin darussan da ya kamata a ce mun ladabtu da su wanda za su samu ƙari da duniya lahiya a kowanne irin yare ta hanyar kowace iri kinan wannan shi zai kawo mu ga ci gaba da taken karatun namu na me yake da suna darussan rayuwa a cikin karin magana darasi na farko ɗan uwa masu girma mai hakuri yakan dafa dutse ya sha romonsa mai hakuri yakan dafa dutse ya sha romansa abinda ake ni da wannan karin maganan shine hakuri yakan iya sa abinda ake ganin ba ta iyuwa yiyu ko ba haka ba dutse a ganin ka dutse ana iya dafa shi a sha romu to in kai hakuri zaka iya ka sha me zaka iya ka sha romansa Ma'ana me nake nihi da wannan? Rayuwar duniya dole sai da me? Dole sai da me? Dole sai da hakuri. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyi da dama ya kira mu zuwa ga hakuri. Ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru. A wasu ayoyi kuma yake girmama al'amarin hakuri. Yace inna Allaha ma'as sabirin. Inna Allaha yuhibbu as-sabirin. Allah yana tare da masu hakuri. A kuma wata ayar والصابرين والصابرات اكرشي اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما ماسو حقوري مزا ده ماسو حقوري ماتا الله يتاندا مسو وتا ايرين غفرا ده سكامكو وند يكي مي غيرما كينن دنيا دولي سي مني حقوري رايوا دولي سي اني حقوري اذن با اي حقوري با تو زا اي ابوندا باي داتي با ان مغانا سوكاتي مي حقوري بايا حساره دوك كوما وند يي حقوري bai garibar sa ba to kadan yayi duk wanda yayi hakuri bai garibar sa ba to kadan yayi kenan a rayuwar nan zama da mutane ka zamanto mai hakuri ibada ma zakai dole sai kai hakuri kamar yanda kasuwanci zakai sai kai hakuri kamar yanda zaman aure zakai sai kai hakuri na gaba in kaga geman dan uwanka ya kama da wuta to ka yayyafa mana ka ruwa wannan karin maganan yana da halshe guda biyu idan kaga gemen dan uwanka ya kama da wuta to ka yayyafa mana ka ruwa na horko shi nake nihi nabin kuma ba ni nihin shi domin innabin ne sai mu ce a in gemen dan uwanka ya kama da wuta nemo ruwa ka kashe mishi ba ka yayyafa mana ka ruwa ba to amma shi kishiro wanda muke nihi shine ya kamata dan uwanka ya kasance wa'azi a gare ka idan kaga gemen dan uwanka ya kama da wuta musiba ce ta sa ta ya kama da wuta ku to kai ya zama wa'azi gare ka kada kai ma kai abin da zai sami na kan yami ya kama da wuta me muke nihi da wannan hadisin almu'minu mir'atu akhihi almu'min shi mumuni madubin mumuni ne ma'ana idan kaga dan uwanka yayi kuskure kai masa nasiha kuma ka nisanci fadawa a cikin irin kuskuren da ya fada haka kuma suke cewa gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah ma'ana yana da kyau a ce irin abubuwan da kake gani ga wasu na sharri ya fada musu ko wani kuskure da suke fadawa yana da kyau a ce kai baka fada a cikin irin wannan kuskuren ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu idan kaga wani mutum da Allah ya jarabce sa da wani bala'i ko wani irin bala'i ne fa wannan ba ya shahi kai wanda Allah ya jarabta da wata cuta ba ana gane da kyau ko koda kaga mutum yana yawan sabon Allah kana yi kai wannan addu'ar ko kuma kaga wani mutum Allah ya jarabce sa da wata cuta wani gurgu ko kuma wani makamta ko wata nakasa dai wannan ya zamanto wa'azi gare ka sai ka ce mi alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila ko ala kathirin min ibadihi sai ka gode ma Allah da bai jarabce ka ba da abin da ya jarabci wannan mutumin kinan dai ya kamata idan muka ga wasu ko kuma rayuwar wasu ta kasance wa'azi a gare mu na gaba shine ruwa baya tsami banza ruwa baya tsami banza ma'anar wannan a duk lokacin da kaga kanka a cikin wata jarabtawa to ka san da cewa akwai laushe cikin nadi ma'ana kai ka ja ma kanka wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum ma asabaka min hasanatin فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك ادل لوكacin da kaga wani bala'i wata jarabtawa na hado maka ya kamata ka bincika kanka domin ita jarabtawa mafi yawanci ta hi samu mutanen kirki kuma tana samu su ne dalilin wani kuskure da suka yi kuma Allah na jarabtar su ne dan saboda su komo a bisa kan hanyar shi domin wanda Allah baya so yana mishi turkar ragwallaya ya kyale shi ya tabbarje gumin sa ya kyale shi ta shike ayar sa sai lokacin da ya damke sa inna allaha la yumli lizzalimi hatta idha akhadahu lam yuflithu kenan ruwa baya tsami banza a duk lokacin da kaga wata sharabtawa a rayuwarka ka koma ga Allah maiwa wani zunubi ne kake yi zunubai suna da yawa a wannan zamanin musamman wannan zamanin da muke na waya bata lokaci da zaka zamna kana yi akan waya kana ta kalle kalle duk wanda ta biyo da mai rawa da mai kiraa da mai tsinanci da wanda take cikin sutura da wanda ba ta cikin sutura duk kowace ka biyo zaka kalla wannan shi kawai laihi ne hasadar mutane da zaka zo kana yi kyashin mutane da zaka zo kana yi gigar mutane duk wannan laihi ne wanda mutane suka iya shi ta fada mutunan kirki yana iya fada a ciki kin duk lokacin da ka samu kanka a cikin jarabtawa kai kokari me yake da suna ka komo zuwa ga Allah madaukakin sarki ka tuna da cewa ruwa baya tsami banza akwai wani laihi da kama Allah kai istighfari kai kokari kai tunanin wani irin laihin nake ma Allah sai kai kokarin me sai kai kokarin tuba wannan shine kenan kenan da yan uwa masu girma ruwa baya tsami banza shine wani mai hikima yake cewa ra'aytu adh-dhunuba tumitu al-qulub wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatu al-qulub wa khayru linnafsika idma wa khayru linnafsika isyanuha ce diyawa daga cikin abin da yake jawo jarabtawa shine sabon Allah wanda yake iya sa har zuciyarka ta mutu ka dawoma akan wannan sabon Allah Allah ya kare mu na gaben uwa masu girma wanda bai ji bari ba ya ji hoho kuma wanda ya kishin magana zai ji wuya wanda ya kishin magana zai ji wuya ma'anar wannan shine a rayuwa ka kasance mai jin shawara a rayuwa ka kasance mai jin nasiha in an yi maka kada ka kasance mai girman kai in an maka nasiha sannan zaka yi abu da yawa daga cikin mutane wallahi hatta kamamoyi suke yi aini in aka ma mini magana akan abun da nayi sannan ma ne zan kare ma'ana kawai ba su kaman takamaman suke da sumi su sun ishi kansu su in sun ga dama ne za su barin abu ba dan an musu wa'azi ba za su bari alhali wannan girman kai ne dawa me ake cewa girman kai baturul haqqi wa ghamtin nas shine kin gaskiya da raina mutane kenan wanda bai ji bari ba ya ji hoho kuma wanda bai ji wanda ya kishin magana zai juya ka kasance a rayuwa mai jin wa'azi mai jin nasiha idan an yi maka Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'aduna bi lakana khayran lahum wa ashaddu tathbita da mutane suna aiki da nasihar da ake musu da shawarar da ake musu da wannan ya kasance alkhairi a gare su na gaba shine ba a san macito ba sai miya ta kare ba a san macito ba sai miya ta kare ma'anar wannan karin magana shine ba a gane hakikanin mutum sai a lokacin jarabtawa yanzu nan in aka zo aka kawo to ana gane da kyau ko miya na karewa to wanda kaga sun jaye hannun su dama ba su yin alhali kamin a katon ba a gane mai shin yunwa da mi da wanda ba shin yunwa amma lokacin da miya ta kare lokacin da sai an daure za a ci to nan za a gane mai shin yunwa da gaskiya ma'ana a rayuwa zaka gane wanda yake son ka da wanda baya son ka ne lokacin da ka shiga mi lokacin da ka shiga jarabtawa shi yasa mawadata bus cika sanin masu son su hakikani ba sai sun shiga jarabtawa shine wani bawan Allah lokacin yana da dukiya ɗan uwan shi na yawan ziyara shi yanzu wata rana aka zo duniya ta yi masa juyin kosai mana ya talauce sai in uwan nashi suka barka mishi ziyara sai matar shi tana mishi magana tace ka gani lokacin da kana da abun dunoya ɗan uwanka kullun bisa hanya suke wajen ziyararka amma yanzu da baka da ba mai zuwa wurinka gaskiya ce ko ba gaskiya bace gaskiya ce to amma da yake Allah ya shi mai tsarkin zuciya mai ba mutane uzuri dama a rayuwa ana so ka rika ba mutane uzuri sai yace a ba su zuwa ziyara ta ne a yanzu dan suna tsoron su dora mini nauyi dan sun san da sun saba in sun zo ina musu alkhairi to ganin suke in sun zo yanzu wuri na kasancewar ba ni da abun da zan ba su zan ji nauyi zan takura shi yasa ba su zuwa ya ne musu uzuri ko yemu musu haka ake so mutun ya kasance a rayuwa shi yasa malamai suka ce almu'minu talibun udhri ikhwanihi walmunafiqu talibun atharatihim shi mutunan kirki a koda yaushe yana kokarin ba mutane uzuri mutun ya mishi laihi yayi alƙawari an saba ko an mishi kuskure sai kokarin ba mutaka mai yiwa aka zane ya hana shi zuwa mai yiwa ka zane akai ya ba mutun uzuri haka ake so mutun ya kasance amma kai da an maka laihi das shikenan ka hawhada shikenan ka kama mutun ka rike mutun a zuciya wannan alama ce ta munahuci Allah ya kare mu a takaice dai ba a san macito ba sai miya ya kare na gaba shine komai yayi farko zai yi karshe komai yayi farko zai yi karshe ma'ana kenan duk wahalar da kake a ciki a duniya wata ran za ta mi wata ran za ta kare duk dadin da kake ciki a duniya ka tuna da akwai lokacin da mi dadin nan zai kare rayuwar ma gaba ɗaya za ta kare to balantana wani wata wahala da kake a ciki ko miye horko zai yi karshe kenan duk jarabtawar da kake a ciki kai hakuri kana dalibi ne kana neman ilimi da ci da kisha da ket abinda zaka sawa da ket ana shan wani hakuri dalibi ne mai kokarin karantar da yara amma sai a hankali ma'ana ba a samun kudin shiga sai a hankali yara ba saka kudin wata ko kuma ana ganin kama ba komai ba dokaka da daraja yi hakuri da wannan abu ko mi yayi farko zai yi karshe akwai lokacin da ko kana suka karantar ma ba zaka akwai lokacin da ma za su neme ka su rasa wannan shine kenan a rayuwa mutuna duk abin da muke a cikin sa na dadi ne ko na wahala ne akwai lokacin da zai kare idan na wahala ne sai kai hakuri idan kuma na dadi ne idan ka tuna da cewa akwai lokacin dadin zai kare sai kai kokari kai amfani da wannan dadin wajen bin Allah madaukakin sarki na gaba shine zaman lafiya yafi zama dan sarki zaman lahiya yafi zama dan sarki ma'anar wannan a koda yaushe a zamantakewa ka ta rayuwa ka kasance mai son zaman lahiya kada ka kasance dan tada zam na tsaye kada ka kasance mai yawan fada duk wanda ya maka lahi aini duk wanda ya mini kankara sai na mishi na itace a kada ka kasance haka shi ma wannan karin magana halshe bi ke gare shi akwai na sharri akwai na alkhairi to na sharrin muke lahi kada ka kasance kace duk wanda ya maka kankara sai ka mishi na itace ka kasance mai son zaman lahiya mai son kwanciyar hankali mai son nutsuwa babban abin da ko zai baka kwanciyar hankali da nutsuwa shine alqur'ani ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah zuciya take samun nutsuwa kina daga cikin abin da ya sama mutun zaman lahiya tsoron Allah ina daga cikin abin da ya sama mutun zaman lahiya lazimtar karatun alqur'ani sauraron shi lazimtar karatu da neman ilimi yana sa mutun ya kasance a cikin kwanciyar hankali sai kaga ka rasa abubuwa da yawa amma da ka dauki alqur'ani ne sai ka ji nutsuwa haka kuma kada kasance mai yawan zargi mai yawan tada husuma da abin da ya kama da haka kada kasance mai yawan fada da abin da ya kama da haka sha'iri ke cewa idza kunta fi kulli al-umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibuhu fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu muqarifun dhanbun marratan wa mujanibu yace idan ka kasance kai komi aka maka sai kai fada to zaka rasa wanda ma zaka mishi fada in kana so kai ka in kana so ba za a maka in kana so ka a maka lahi to kaka abota da kowa yace ana ga inda ke ku yace in kuma kace zaka abota da mutane to ka san da wata ran za a maka lahi wata ran ami zaran a saba maka kina a rayuwa ka kasance mai ni mai bada uzuri ka kasance mai son zaman lahiya mai nisantar ta da husuma na gaba shine gaba da gaba ake gane mutum ana gane da kyau ko gaba da gaba ake gane mutum me ake ni da wannan karin magana abinda ake ni da shi shine baka gane hakikanin mutum sai in kana zaune tare da shi musan ko shine ma'anan gaba da gaba ake gane mutum kina in kana so ka san hakikanin mutum to wata mu'amala ta hada ka da shi ka zamana da shi a lokacin zaka ibada shaida akan mutum shi yasa wata rana wani mutum ya zo yana yaban wani bawan Allah yana ta ka ai mutunin nan mutunin kirki ne akwai kokarin zuwa masallaci to dama Umar shi kuma ya san shi da mutunin banza ne sai ya ce masa asafarta ma'ahu ka taba yin balaguro tare da shi yace a sai ce anta alladhi la ta'rifuhu to kai ne abaka san shi ba me yake nihi ka zamana da shi ja ce to kai ne abaka san shi ba me ake nihi da wannan shine a rayuwa idan ka kasance kana da wani abu mai muhimmanci wata amana ko kuma wani abu dai wanda yake na musamman kada dan nesa ka dauki abun nan ka muka mutum har ka san me har ka san hakikanin shi har ka san ya yake in ba haka ba zai jawo maka nadama in ba haka ba zai jawo maka asara dukiya ce abin da ya kama da haka ne to ka tabbata da ka san mutunan nan kuma me zai sa ka san mutunan nan shine zama tare da shi ko kuma tambayar waɗanda suka zamna tare da shi. Yar kace zaka badawa aure, to ka tabbata da ka san mutunan nan. In baka san shi ba, to tambayi waɗanda suka sani. Idan ba haka ba, to kullun zaka shiga a cikin nadama dangane da waɗanda kake mu'amala da su. Wannan shi ma sirri ne, darasi ne na rayuwa, wanda idan mutun ya kiyaye, to za a gushe ma da na sani da kuma hasarori da yawa suke fama da su. Na gaba shine, duk wanda ya raina karami wata rana zai neme shi. Duk wanda ya raina karami wata rana zai neme shi. Abinda ake nufi da wannan shine, a rayuwa kada ka kasance mai raina karamin abu, kai sai babban abu ko kuma sai abu mai yawa. A'a, shi yasa malamai suke cewa man la yashkuru alqalil la yashkuru alkathir. Duk wanda baya gode ma abu kadan, to da yawa ma ba zai gode masa ba. Kina a rayuwa ka kasance mai godiya ga dukkanin abin da ya same ka. Kadan ne, da yawa ne, to ka gode. Domin in ka ki wannan abun, to wata rana za ka neme shi kuma ka rasa shi. Kuma yin magana suka ce, dan hakin da ka raina shi kan tsone maka idanu. Abun nan da ka samu kana ganin kadan ne, kana ganin ba mai daraja ba ne, za ka yi watsi da shi ko kuma ka ki damuwa da shi, sai ka gani a cikin sa ne alkhairi yake mai yawa. Na gaba shine, idan kifi ya rube daga kai yake farawa, ma'anar wannan shine, a cikin gangar jikin mutum menene hikomai girma, meye hikomi daraja a cikin gangar jikin mutum, gabobin mutum? Ne aka ce gabobi sune waɗanda ake gani a zahiri. Yanzu kun ga hannu gaba ce, kafa gaba ce, ana ganin da kyau ko? Kai gaba ce, wanda a cikin shi akwai abubuwa masu yawa. Ana ganin da kyau ko? Kun gane yanzu? Yawwa. Kuma ƙasa ma akwai wata gaba tana nan tsakiyan abun ga kawahu. To, wani hiko ne daraja? Kai. Mutum yana iya rayuwa babu kafa guda. Kana iya kai rayuwa babu ta tsakiyan nan, ta tsakiyan kawahun nan. Kana iya kai rayuwa babu hannuwa, amma ka taba ganin mutum na rayuwa ba kai? Yawwa. To, yanzu ba wannan ba. So da za ka gani a larabci, in ana maganan mutane za ka gani za a ce ru'us ko za a ce ra'as, sai a ce ra'asul amr. Me ake yi da ra'asul amr? Ko kuma ra'asul jama'a? Me ake yi da ra'asul jama'a? Ana nufin babban mutane. Ma'ana duka ishara ne akan cewa kai ita ce gaba mafi daraja a cikin mutum. To, wannan karin magana abinda suke nihi ba zahirinsa ba ne. Shi ne abinda suke nihi, shi ne idan kifi ya rube yana farawa ne daga kai, ma'ana idan shugaba ya lalace, to na ƙasansa ma su ma me za su yi? Lalacewa za su yi. Abinda ake nihi a wannan karin magana, idan ka kasance kai ne mai gida, to kai ne kan sauran wanda suke ƙasanka na ɗiyanka da matanka, su ne sauran gaɓoɓin jikin. To idan kai ka lalace, kai ma zuriyarka za ta me? Za ta lalace. Shi ne abin da ake ne. Ma'ana a rayuwa, idan har kai ne shugaba, to kai ƙoƙarin gyara kanka, domin kai in ka gyaru, to dalilinka sauran za su gyaruwa. Amma in ka lalace, to sauran za su lalace. Shi yasa malamai suke cewa tarbiyya ta farko da za ka ma ɗiyanka shi ne ka fara gyara kanka. In ka kasance mutunan kirki, to sai su kasance me? Mutanen kirki. In kasance na banza, sai su kasance mutanen kai, sai su kasance na banza. Kenan, shi ne ma'anan idan kifi ya rube daga kai yake farawa. Na gaba shi ne, wanda ya ceci kansa ya ceci duniya. Abinda ake nufi da wannan shi ne, a duk lokacin da kake a cikin al'umma, kada ka riƙa kallon lalacewar wasu, ka fara kallon kanka ke sannan. Domin kai in ka gyaru, kaman ka lalace, kaman ka rage bala'in al'umma ne. Yanzu a ce wannan garin barayu ne a ciki, ko mutanen banza ne a wannan garin, sai aka samu wani ya gyaru, gyaruwar da ya ta rage mi, ta rage fasadi, ta rage banna. Kina shi ne ake nihi da me yake da suna wanda ya ceci kansa ya ceci duniya, ma'ana wanda ya gyara kansa, to kaman ya gyara al'umma ne. Kenan, ka kasance mai ƙoƙarin gyara kanka, ka kasance mai kokarin ka zamanto mutunan kirki domin kasancewar ka mutunan kirki zai amfani mutane masu yawa kamar yanda idan ka kasance mutunan banza to zaka cutar da mutane masu yawa na gaba shine ba a gudu ana tsoron inuwa me ake nufi da inuwa shine kurwakin ka idan kana gudu kana tsoron kurwakin ka gudun zai yiwu ba zai yiwu ba to me suke nufi da wannan karin magana ba a gudu ana tsoron inuwa abinda suke nufi shine idan kace a rayuwa komai zaka yi tsoron shi to ba zaka yi komai ba ma'ana a rayuwa akwai abubuwan da tsoron su ba zai haifar maka da komai ba ma'ana tsoron su akwai abubuwan da kana tsoron su amma ba za su cutar da kai ba yanzu kurwakin nan da kake gudu kana tsoranta za ta cutar da kai ba za ta cutar da kai ba to a rayuwarka akwai su abubuwa da zaka rika tsoro alhali ba za su iya cutar da kai ba misali akwai su cempe-cempe da mutane suke yi sai kace kai ai in aka yi kaza kaza za a yi dalilin wannan abun wannan camfin da kake sai ka bar wani abu da kake so kai kawai misali yanda laraba suke yi idan suka huto suka ga suka yi ido hudu da mujiya sai a ce to wannan rana ba ta da alheri sai a koma gida kaga yanzu sun ma kansu asara ko ne ma ba za a ta yi ba kasuwancin ma sai a ce to babu riba shikenan za a koma yanzu wannan da Allah ya isa ya hana su samu abin da za su samu to amma kun ga sun yi tsoron abunda ba zai cutar da su ba to haka kai ma a rayuwa abubuwan da kake tsoro ka rika lura da su akwai abinda kana tsoron shi amma ba zai cutar da kai da komai ba to ci gaba da tsoron shi zai sa ka rasa nasarar abinda kake nema misali mutum ne yake kasuwanci sai ya ta tsoron kai in na buda wannan wurin anya ko zan samu ciniki to kaga wannan tsoron da kake yi ba zai cutar da kai da komai ba domin fa idza azamta fatawakkal ala Allah idan kai niyyin abu ka kama hanya to ka dogara ga Allah madaukakin sarki na gaba shine a duniya makaranta ce abinda ake nufi da haka shine duk abinda yake kai kawo a duniya ya kasance darasi a gare ka kai musulmi dukkanin abinda yake a duniya ya kasance darasi a gare ka kana tahi sai kaga wani moto ya kwashe shi sai ya kasance darasi a gare ka kai ma hata na iya wani moto ya zo ya kwashe ka kana tahi sai kaga an wuce da wata gawa ka wata rani ma haza a tai da ni duniya makaranta ce ba makaranta ba makaranta ce kana tai a bisa kan hanya sai kaga wata mata tana kulma ma danta zagi to Allah ka raba mu da irin wanga matan kenan wajen aure sai ka nemi mi yar gidan mutunci ko kana tai abin suka hanya sai kaga wata mace na kulli da mijinta sai zaman to darasi a gare kada ka dogo kai ma ai taekwondo tai taekwondo ka shine ba ran duniya makaranta ce wallahi in ka lura da wannan karin magana zai nuna maka komai da kake yi zaka darasi ne a gare ka komai darasi ne a gare ka yanzu zaman da nake ina karatu zai kasancewa darasi ga wasu wanda ba su karatu matasa ce ka ya kamata a ci ni ma nayi karatu wata ran inzo in zamna ina ma mutane nasiha wannan makaranta ce ya dauki darasi ko bai dauka ba ya dauki darasi wannan shine kenan na gaba shine mai daki shike sane inda yake zubda ruwa mai daki shi ya san inda yake masa yoyo abinda ake nufi shine kai ka hisane matsalolinka kenan idan kana fama da matsala ka fara zamnawa kai ka natsu kai tunani me ye dalilin wannan matsalar me ye kuma zai kawo mini mahuta a wannan matsalar mai daki shi san inda yake masa yoyo bayan kai tunanin wannan kun babu matsala ka nemi shawara kai addu'a kai istikhara amma dai asali kai ya kamata ka zamna kai makan karatun ta natsu na gaba shine wanda yayi tafiya ya ga duniya kuma suka ce nazam ne bai ga gari ba ma'ana balaguro a rayuwa yana da muhimmanci shi yasa Allah da kansa ma me yace qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana عاقبة المكذبين كنان الله مدو كتن سكي نا تشامي تهيا ابان قسا دي زمن تو درسي ا غريم الامام الشافعي نا دوني واقي yake cewa tagarraba anil autan fi talab al ula wasafir fa fil asfar khams fawaid tafarruj hamm wa iktisab ma'ishah wa ilm wa adab wa suhb wa ilm wa adab wa suhbat majid yace karika yin balaguro yace domin a cikin balaguro akwai fa'idodi guda biyar tafarruj hamm yayi damuwa wa iktisab ma'ishah da kuma samun abun sama bakin salati wannan zan iya cewa mutanen jihar Buza ga nau ne ko da yawa daga kadin daga cikin masu kudin mutanen Buza waje suke da suka hita ne suka samu me suka samu kudin da yawa ɗan diga ne shine waqti sabu ma'ishatin a cikin balaguro akwai samu shi yasa kana a garin ku kai ta nema abu yaqiya to bar gari maiwa a can waje ne sa'arka take shine waqti sabu ma'ishatin yace wa ilmun haka a cikin balaguro zaka iya samun ilimi wa adabun a cikin balaguro zaka iya samun ladabi babban misali na ladabi shine da yawa daga cikin matasan mu in suna garin su sai su rika raina ɗan kananan sana'o'i ba zai iya shi ya so ba dan ya samu kuɗi ba zai iya yankan akai hu ba dan yana ganin cikin garin su yake ba zai iya wanki da guga ba dan yana ganin cikin garin su yake ba zai iya gyaran takalmi ba dan yana ganin cikin garin su yake amma da ya tsallaka ya je Lagos su ne ɗan yason masai ana ganin da ke ku su ne masu shushana su ne masu yankan akaihu balaguro ya ladabtar da shi ko bai ladabtar da shi ba ya ladabtar da shi ya hana mishi girman kai shine waqti me yake da suna waqti sabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi kuma haka a cikin balaguro zaka iya samun abokai nagari a cikin balaguro zaka iya samun abokai nagari misali akwai wani abokin mu malami ne a Nyamai zance ne da nake muku duk shekara sai ya je aikin haji da Umara lokacin Umara a tai tare da shi lokacin haji akwai a tai tare da shi kuma dalilin wannan shine hajin shi na farko da zai je da yaje a cikin mota a cikin jirgi shi suka hado da shugaban wani kamfani na harkar aikin haji da Umara sai suka yi hira kawai sai dabi'un shi ya birge shi yace mallam ina so ka kasance daga cikin wanda za su zamanto masu bin mu a duk shekara dan saboda wa'azantar da al'umma da sauransu dalilin balaguro wannan alakar ta kullu yanzu duk shekara sai ya je haji da Umara ana ga yanda ke ku to shine ma'anar suhbatu majidi zaka iya samu abokai nagari abin da ya kamata haka a takaice dai yana da kyau lokaci zuwa lokaci ka rika balaguro amma ba balaguro na banza ba wanda zai kasance da wata fa'ida ko abin da ya kamata haka na gaba shine ramin mugunta gajere ne ramin mugunta gajere ne abinda Hausa suke ne da wannan shine ramin mugunta ma'ana ita mugunta tana saurin komo ma mai ita shi yasa suke cewa shi sharri dan aike ne in ka aike shi sai ya komo ma'ana in kama wani sharri to sharrin nan sai ya komo a gare ka ma'ana a rayuwa mu kasance masu nisantar sharri ga wasu domin a ƙarshen ta wannan sharrin a gare mu zai komowa na gaba shine dadin baki yafi kuɗi a wata a wani kaulin kuma suke cewa shinfidar huska tahi shinfidar tabarma me suke nihi da dadin baki yafi kuɗi shine ma'ana a da zaka ba mutum kuɗi amma ka rika mishi bakaƙen magunguna wannan mungun da zaka fada mishi za su yi ciwo a kansa hiyar da ma a ce baka bashi kuɗin ba ma'ana zai kwambace ma kamishi magana mai kyau daga bashi dukiya wannan kun musamman wanda muke zaman tare da su ko da yaushe mata sun yi buƙatar bakin mu mai kyau hiyar da dukiyar mu da yawa daga cikin mata sun rabu da mutane mazaje masu kuɗi ba dan koyi ba dan saboda me bakin su ba kyau zaka ga mace mutane biyu sun hito mata wannan mai kuɗi wannan kuma ya iya dadin baki mai dadin bakin shi zai me ko da yake yanzu sai a hankali ko ana ga yanda ke ko amma dai a asali dai me yake da suna mata sun yi san namiji mai dadin baki ke da mai kuɗi ko da a ce kuɗin sun jata in dai babu dadin zama kin nan to zaka gani ta baro wannan wurin takuma biyar wancan wanda suka hira da shi wanda yake mata dadin baki da abin da ya kamata haka. Ma'ana dai ya kasance ko baka bada kuɗi ba kana faɗin me, kana faɗin magana mai kyau. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wal kalimatu at-tayyibatu sadaqa. Kai ma dan uwanka kalima mai kyau shi ma sadaka ne. Na gaba shine wanda ya saba da aiki baya jin wahala, wanda ya saba da aiki baya jin wahala. Abinda ake nufi da wannan karin maganan shine sabo yana sa abu mai wahala ya kasance mai sauki a gare ka. Ma'ana dawwama akan abu yana sa komi wahalarsa wahalar ta koma sauki a gare ka. Yanzu lokacin da kake neman ilimi zaka ga har da misali in kana yi a farko zaka ga tana baka wahala, amma idan ka jure ka jure kai tai sai ka game na zo maka da sauki. Akwai wani aiki da zaka rika yi, in ma kasuwanci ne ko wani aikin gwamnati ne, zaka ga farko idan ka fara kana me kana jin wahala, amma idan ka daure ka ci gaba da yi sai ka ga abin ya zamanto maka jiki. Wanda da a ce wanda bai saba bakin ya zo shi a karo na farko zai ce akwai wahala, kai kuma sai ka ce babu me, babu wahala. Me ake ni da wannan karin magana shine duk abin da ka fara kada wahalar sa ta kore ka, kai hakuri da wannan wahalar. Wahalar wata ran zata zamanto me, zata zamanto jiki, jiki a gare ka. Na gaba shine ana so ana ki, duniya haka take. A wani karin magana kuma suke cewa in wani ya ki ka wani zai so ka, haka rayuwa take. Ana gane da kyau ko? Ma'ana a rayuwa kada ka damu da wanda suke kiyayya da kai, domin in wasu sun ki ka wasu za su mi, wasu za su mi, wasu za su so ka. Ita ho rayuwa babu wanda babu diyan da kake ba a cewa kowa kowa yana son ka. Da a ce a duniya akwai wanda za a ce kowa yana son shi, shine wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In a ce akwai mutunan da kowa ya kamata a ce yana son shi a duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan kyaukyawan dabi'unsa. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wanda aka turo rahama ga al'umma, amma kuma al'umman wasu ba su san shi. To idan ya kasance manzon Allah yayi makiya, to ina gani, ina ga kai, ina ga wa'ancin sa kayan ka mota. Ana gane da kyau ko? Ma'ana kada ka bari makiya su yi tasiri a rayuwarka. Shi dama inda har kana abun kare sai kayi makiya, in har kaga baka da makiya to baka da abun kwarai ne. Domin in kana da abun alkhairi ne shine za a maka hasada har akai ga maka kiyayya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga kiyayya, amma kuma kiyayyar ta hana yada da'awar da yayi, bata hana ba. Haka kai ma malami da kake da'awa, haka kai ma dalibi da kake limanci, ko kuma dalibi da kake koyan karatu kana kokarin koyar da wasu, zaka gamu da makiya. To wayannan makiyan kada su taba karya maka guyuwa. Na gaba shine kowa ya ci moriyar aiki, kowa ya ci moriyar aikin sa, kowa ya ci moriyar aikin sa. A wani kaulin kuma suna cewa abinda ka shibka shi zaka girba. Ma'ana a rayuwa duk abinda kai in alkhairi ne kai tun anan duniya zaka ganshi, zaka ga sakamakon shi. In sharri ne kuma kake yi tun anan duniya zaka ga sakamakon shi. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نغبا شيني واندا باي ايا زما دا متاني با با زي ايا زما دا كانسا با واندا باي ايا زما دا متاني با با زي ايا زما دا كانسا با. ابوندا اكي نوي شيني باتي يوا كرايو كي كري دولي سي كاير يوا تاردوا تارد متاني. Dabi'ar dan Adam ce baya iya rayuwa shi kadai sai ya yi rayuwa tare da mutane. Suka ce ba duk wanda yace ba zai rayu da kowa ba to ba zai iya rayuwa da kansa ba, domin kai mutun ne. Ana gane da kyau ko? In kace baka bukatar mutane to ba za ka ma rayu gaba ɗaya ba. Shi yasa akwai labarin wani bawan Allah da yake shi dabi'ar sa hawani take ke gare sa, kowa an mutun sai ce uwaye ne ashi. Ana gane da kyau ko? To su ku mutane suna so su nuna mishi mutane kamata ka ce ba iyaye ba, domin akwai lokacin da babu iyayen ana gane da kyau ko kowa mutun sai ya ce uwaye ne sai a ce mishi a mutane dai ashi sai ya ce a uwaye dai ashi yanzu wata ran sai ya hadarin mota a bisa kan hanya ya kwankwatse aka tattalo shi aka kashi likita hayyacin shi ya huta hankalin shi da ya komo yana dubawa daga iyayen nashi mutane dai ya gani wanda bai ma sani ba sai can daga ci wanda suka san shin zo ganin suka ce kowa an mutun sai ya ce mutane ashi ina uwayen babu uwayen Allah gani da kyau ko jayyid me ake ni da kowa an mutun mutane ashi ma'ana baka taba ba zaka taba yin rayuwa kai kadai ba duk yanda kake kana bukatarwa kana bukatar su tare da kai da a ce akwai wanda zai iya rayuwa shi kadai shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ya rayu shi kadai a cikin mutane yake mutane suka kama mishi wannan shine kenan shi yasa ya zuma a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa almu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min almu'min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum mu'mini musulmin da yake zama yake takuduwa da mutane yana hakuri akan cutarwar da suke masa yahi alkhairi akan musulmin da yake kaurecewa yace shi bai son zama da kowa sai shi kadai ko kuma ya ishi kanshi na gaba shine a ba a jin yunwa a kasuwa ba a jin yunwa a kasuwa ma'ana idan kana cikin kasuwanci kai dan kasuwa ne sai aka zo kiliyan suka yi maka yawa wannan abani wannan wannan abani wannan da Allah koda da sai zuwa marice ne zaka jin yunwa ɗan kasuwa sun sani zaka jin yunwa in a'a ba zaka ji ba sai sun mi sai sun wuce sannan zaka jin yunwa ma'ana yunwa ba za ta taho maka ma dan mi dan saboda kai koshinka shine mi shine kasuwancin nan koshinka shine kasuwancin nan ana gane da ke ko to abinda suke nihi a wannan meke da suna karin magana shine shagaltuwa da wani abu yana sa kamanta da wani abu shagaltuwa da wani abu yana sa kamanta da wani abu shine ma'anan meke da suna ba a jin yunwa a kasuwa abinda nake nihi ko da wannan a duk lokacin da wani abu ya dame ka wanda yake na haushi ne ko na bakin ciki ne ko kuma wanda ka kasa samu ne to kai kokari ka shagalta da wani abu sai kaga wancan abin kamanta da shi sai kaga wancan abin ya huta daga cikin kanka misali kai ne kake son wata yarinya kun sa aka ce so gaskiya ne ko to kake son wata yarinya sai aka maka ƙarhi da ita aka maka ƙarhi da ita aka kiba ka ita kana son ta sosai to yanzu idan ka shagaltu ku bar shi haka kai ku bar shi mai tayi da wanga ba a ji waje ba a ji kurai na eh an sa wanga za a ji kenan ko na waje ne shi wanga na kenan idan ka shagaltu da karatun alqur'ani sai kaga wancan soyayyar da kake fama da ita sai ka tatahi idan ka shagaltu da wani kasuwanci sai kaga wancan soyayyar da kake fama da ita tatahi shi yasa ko azumi kake yi idan ya kasance ka shagaltu da wani abu wanda kake so to sai kaga yin wannan ta azumi ya baka jinta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin alwisal azumi kwana uku jere da juna da sahabbai suka fara yi sai ya hana su sai suka ce to ai innaka tuwasil to ai kai manzo Allah kana yi sai manzo Allah yace inni lastu ka hayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini domin ni ubangiji na ciyar da ni na shayar da ni magana fassara mafi inganci ta malumai shine ma'ana abinda manzo Allah yake ni ana ciyar da shi ana shayar da shi wahayi da ake masa yana shagaltar da shi daga jin me daga jin yunwa ana gane da kyau ko kenan shine ma'anar shagaltuwa da wani abu yana sa kamanta da wani abu idan kana cikin wani haushi wani kunci ka saba da karatun Qur'ani da ka doka sai kaga shagaltuwan nan da kai da karatun Qur'ani da tadabburin sa ya saka manta da wannan haushin da kake shi da wani abu na gaba shine mai gaskiya baya jin tsoron tambaya mai gaskiya baya jin tsoron tambaya. Ma'anar wannan shine yana daga cikin abin da yake nuna gaskiyarka a rayuwa, shine kasance baka jin tsoron ai maka tambaya a cikin abin da kake akai. Domin wanda bai da gaskiya ta hanyar tambaya ma ake gane rishin me, rishin gaskiya shi ta hanyar yanayin da zai bada amsa, da kuma yanayin yanda zai rika motsa baki, da kuma yanayin yanda me yake da suna hankalin shi zai kasancewa. Na gaba shine dutse baya hana ruwa gudu, dutse baya hana ruwa gudu. Ma'anar wannan shine wahala ba ta hana cin nasara a cikin abin da ake nema, shine ma'anar dutse baya hana ruwa gudu. Idan kana kasuwanci ko kana neman ilimi sai kana fama da wani kalubale, to wannan kalubalen in dai har kana da niyya mai kyau ba zai hana ka cimma buƙatar da kake akai ba. Na gaba shine ba a gina gida da hannu ɗaya, ba a gina gida da hannu ɗaya. Me ake nufi da wannan? Shine mutum ko da yaushe yana buƙatar masu taimako a gare sa a cikin duk abin da yake. Idan neman ilimi ne kake kana buƙatar masu taimaka maka, idan da'awa ne kake kana buƙatar masu taimaka maka, idan kuɗi ne kake nema kana buƙatar masu taimaka maka. Asali duk wani mai kuɗi da kaji ya shahara ba shi kada yayi wannan kuɗin ba, ba dubarar sa bace kawai ta sai sa, ba aikin sa bane kawai ya sai samu wannan kuɗin, sai da ya hada da me, sai da ya hada da wasu. Shi yasa lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ni bawan Allah da suke su biyu ɗan uwa ne, to gudan sai ya kasance shi ilimi yake nema, shi kuma gudan kasuwa yake zuwa ya nemo. Yanzu sai ya kasance shi wanda abin da ya nemo shi za a ci, shi kuma wannan ilimin da ya samu yana kokarin ya ba wancan, to sai dai ba ko da yake ke tsaya ya samu ilimin da shi wancan ya samu ba. Yanzu da tahiya ta yi tahiya, sai shi mai neman kuɗin ya rika ganin ai yana ma wancan rana, yana ganin kaman shi ke ciyar da shi, har ya fara zuwa yana kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya ce mai yiwa arzikin da kake samu a kasuwa dalilin wannan ne. Ana gane da kyau ko? Mai yiwa arzikin da kake samu a kasuwa dalilin wannan ne. Wannan me yake nunawa? Ashe duk yanda kake kana da bukata me, kana da bukata izuwa ga mataimaka. Shi yasa suka ce tsintsiya guda bata shara, kuma haka hannu ɗaya baya cuɗe baya. Na gaba shine in mutun yayi shiru ba yana nufin bai san magana ba, in mutun yayi shiru ba yana nufin bai san magana ba. Ma'ana wannan shine a rayuwa ka kasance mai tamna magana kamin ka fade ta. Me ake yi da ka kasance mai tamna magana? Ba duk abin da yazo a bakin ka bai kamata ka fade, ka san me ya kamata ka fade. Shi sauni mai hikima yake cewa la takfalan sababal kalama wa waqtihi wal kamma wal kayfa wal makana jami'a. Yace idan zaka yi magana ka kula da abubuwa guda haka. Sababul kalam, me yasa zaka yi magana? Wal kam, adadin magana nawa ya kamata kai? Wal kayf, yayi kamata kai magana? Wal makana, kuma a wani wuri ne kamata kai me kai maganar? Domin idan wani ya rawa an bashi kuɗi, wani in yayi me duka je sako? Idan wani ya faɗi wata magana anan ya kwashe lahiya, kai in kai duka za a yi maka. Wannan shine kenan. Ma'ana dai anan a rayuwa ka kasance mai kula da bakinka. Shi yasa al-Imam Shafi'i yake cewa fahfazul lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka innahu su'banu كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران أقران. Yace ya kai dan adam ka kiyaye halshenka, kada ya sare ka, domin shi menene? Maciji ne. Yace akwai da yawa daga cikin wanda lokacin suna raye abokanin gaba abokanin hudunsu suna tsoron su dan saboda karhin su amma baki ya kai su a kabari ma'ana dai baki mai yanka wuya ko shi yasa Allah ya ja kunnuwanmu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma'ana anan Allah na jin kunnuwanmu ne da mu kula da abin da za mu faɗi domin duk abin da muka faɗi to akwai mala'iku suna rubutawa na gaba shine wanda yake yawan dariya ba yana nufin baya da damuwa bane wanda yake yawan dariya ba yana nufin baya da damuwa bane abinda ake yi da wannan karin maganar shine akwai lokacin da ya kamata ka riƙa rishin bayyana abinda ke a cikin zuciyarka ma'ana akwai lokacin da ya kamata kai dariya tare da kana cikin me kana cikin kunci akwai lokacin da ya kamata ka ga mai huska tare da kana cikin me kana cikin farin ciki wannan shine kenan a takaice dai mu kasance masu boye sirri na rayuwarmu musamman irin abubuwan da ba wanda ya ise mu na magani in ba Allah ba mu kasance masu hakuri mu kasance kada mu kasance masu yawan tsuwa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a kada kasance halu idan matsala ta samu kai wallahi ni matsala wallahi babu kasuwa yanzu kai ai sai a hankali gari yayi zahi amma kuma in garin yayi sanyi shiru kake ji ba a cewa gari yayi sanyi ba har sanyin nake nihi da gaskiya ba ai kun gane me nake nihi ko daga ji an ce gari yayi zahi ba wannan zahira na ake nimi matsaloli sun yawa ko amma in dadi yayi ba a hitowa a gai sai matsala ita kawai za a rika gai wannan shine kenan shine jiya ina tare da wasu ƴan uwa suke kokin kasuwa sai a hankali sai nace musu kun ga irin wannan ba kowa ya kamata ku rika fada mashi ba ana gane da kyau ko sai na kawo musu wannan aya dai da na karanta muku da kuma wata aya take cikin suratul hajj wa minan nasi man ya'budu allaha ala harf fa in asabahu khayrun nitma annabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah ita fitina shi matsala ba ta san yawan gai dan yawan gai shike sa kana gai da makiya ya ce Allah ya kara kuma shikenan sai ta karu shi yasa ba a san gai matsala ha idan kuka lura ko muhulki idan aka ce mutun yemi aka ce in mumunan muhulki mutun yemi aka ce yayi shiru kai ga ba kowa dan in ya gai akwai ne cewa Allah ya sa abin ya tabbata ala ga yanda ke ku kuma ko yana iya tabbata domin akwai masu baki domin baki gaskiya ne na gaba shine ba a gina gida a mun yi shi ko ido daya baya ganin hanya gaba daya ido daya baya ganin hanya gaba daya abinda dai ake nuhi a wannan kamar na can baya ne mutun din da yake yana buƙatar mataimaka yana buƙatar mashawarta na gaba shine dan hakin da ka raina shi kan tsone maka idanu wanda mun kawo shi a can gaba amma nan da wata munasaba abinda muke nihi anan shine ka kasance mai darajta ka kasance mai girman mutane kada kasance mai raina mutane yawa shine kenan ka kasance mai girman mutane kada kasance mai raina mutane duk yanda mutun yake kana ganin baya da daraja to ka girmama shi dan baka san baiwar da Allah ya masa ba shi yasa manzo Allah yake cewa rubba ash'asa aghbara madfu'un bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarrahu take iwa ka ga mutun hirgi ka gan shi gashi nan kuca kacal nyaman an gane da kyau ko ka raina shi rubba ash'asa aghbara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrahu takan iwa ka ga mutum ya cika da kura da birkitaccen gashi da kaya wanda ba su da daraja amma da zai yi rantsuwa
yace Allah sai an yi kaza da Allah sai ya yi abunna dan girman sa a wajen wa a wajen Allah madaukakin sarki kina a rayuwa ka kasance masu raina mutane kada kasance masu raina mutane Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab a wannan ayar Allah yace kada ku rika raina juna kada ku rika yima juna izgili kada musulmi yayi izgili ga wani dan uwan shi musulmi kada musulmi ya raina dan uwan shi musulmi domin mai yiwa yake ka alkhairi a karkashin nan akwai wani labari da na karanta a cikin wata jarida ta Larabawa wata budurwa ce tare da saurayinta suna akan hanya to sai aka yi daidai a bisa kan hanyar akwai wani tsoho yana tahiya lattizo wanda yana fama da cuta ta makarkata haka yana tahiya na dan makarkata to suna cikin tahiya dama a gihin hanya ne sai wannan tsohon ya fada a cikin kwata fada wanda yake yi sai ruwan kwatakin sai ya baltso ma budurwar da take tare da saurayinta sai kawai budurwar ta yi ihu tace wani sheri kana gani habibi kana gani ya bata min da kaya yana kallon wannan kawai sai cikin wannan lattizon ya kwada mishi mari lattizon yana dagowa ya kalli wannan yaron mai me yake da suna a cikin form ma'ana irin matasan nan ne masu doka ƙarhi yana kallon shi ga dai bai iya ramawa dan ya hi ƙarhin shi sai wata magana wanda su busu shi ba abin da ya fadi sun dai shi sauti ya maimaita wata magana kama wani gwaranci haka yanzu suna karawa a gaba to dama wani bene ne za su hawa benen yana da escalier mai tsawo suna hawan wannan escalier kin sun kai ga matattakala ta karshe ta wannan bene kin sai yayi fofa ma'ana kawashi ta gwabci ya hado daga bisa kan wannan escalier kin ya gangaro yana haduwa kuma ya hada tunda gangare ne yana gangara kuma ya gangara a cikin wannan gotar inda wannan mutunan ya hadi kai ya fashe wannan mutunan kai tsaye ya mutu kai tsaye wannan yarinya sai ta sa aka kirawo ƴan sanda tace ai wannan mutunan ya tso ya kashe mata saurayi aka je justice aka je wajen shari'a yanzu ana zuwa sai wannan yarinya tace wannan mutunan ya kashe mata saurayi boka ne dan ya gai wata magana tace ya gai wani gwaranci wanda bokanci ne sihiri ne ya mamishi na ya kashe shi sai shi alƙalin yace to kai meye ka fada wannan magana da take cewa ka maimaita wani abu wani gwaranci sai yace abinda na fada lokacin da na tashi na ganshi da ƙarhi shine sai na ce ya rabbi hadha ar-rajul arani quwwatahu fa arini quwwataka ya Allah wannan mutunin ya nuna mini shi yana da ƙarhi shi yasa ya zalunce ni to ya Allah ka nuna mini ƙarhinka akan shi ana ga yanda ke ku ashe wannan addu'ar da yayi ita ce kai tsaye Allah ya nuna mi ya nuna ƙarhin shi akan wannan mutunin ya hallaka shi dan hakin da ka raina shi yake mi so ne maka ido su sun raina shi suna ganin ba kowa bane amma kuma magana da yi Allah madaukakin kasarki kai tsaye mai ya dau mataki kai tsaye ya dau hukunci dan matsayin shi a wajen Allah madaukakin sarki kinan wannan shine kenan na gaban uwa masu girma wanda ya dogara da wani yakan yi jinkiri wanda ya dogara da wani yakan yi jinkiri ma'anar wannan shine ka kasance mai dogaro ga Allah a cikin lamurran ka gaba daya ba a ce ba a kamun kafa da wani ba amma a cikin zuciyarka domin innamal a'malu binniyati duk lokacin da kake buƙatar wani abu ka shiga a cikin matsala farkon wanda ya kamata ka fara tunawa ka tuna Allah madaukakin sarki wallahi kuma zaka ga Allah ya kama dauki duk in ina ga yin wannan abin sai in ji kamar da kaina ne nake akwai abubuwa da yawa da suke zo mini wanda farkon wanda zan fara tunani shine Allah yace Allah ka kama mini a cikin wannan abun kuma kai tsaye ka gani komai yayi
bari dan ba ku misali wanda wannan magana sai na hada ma abokin tahiya na Malam Ali wanda muke tare da shi wallahi lokacin da na shirya zan yi wannan balaguran nake waye ne jira gaba daya lokacin da nake wannan wannan zancan jika 20 wannan tawa ba ne magani kuma ina wannan hirar ina nayi niyya wannan balaguran ne a goman karshe ina ma cikin itikafi kai tsaye ko na shiga itikafi ban shiga da niyyar wannan ba to da yake ina cikin itikafin ina ci gaba da harakan bahasina da nake na tarbiya to a cikin wannan sai fikirar ta zo mini kawai na yanke shawaran kawai zantai ban sa a kaina ba to wajen wa zan samu ramci kowa zai ramta mini kowa zai taimaka mini balaguran ga da zanyi wallahi ko haka akai muka huto in muka zo wani gari sai in yi tunanin to na zuwa wani gari ina za su hitowa sai in tuna ga Allah kuma sai su huto ana ga yanda kike ko haka muka yi gashi nan ba yanzu in ka kilga kudin da muka kashe tunda cikin bisu ne muke balaguro ko mu bi muke in ka kilga kudin da muka kashe ba kadan bane har ni ba ma sai ina kudin suka huto ba me yasa wannan asiqatu billah kai yaddar da cewa in kana da bukata Allah zai mi Allah zai mafi yawan matsalolin mu shine da mutun ya shiga damuwa shikenan sai fara dana alajuwani shi zai kama ni ko alajuwani shi zai kama mini a can zan samu kaza sai kaga kazo kana ta tunanin alajin ka zan zai baka kaza kana tunanin zai baka jika 100 kazo sai baka jika 5 wace an kai mai tunanin jika 100 an bashi jika 5 ana gane da kyau ko shi yasa wani mai hikima yake cewa la tarkananna li makhluqin wa kun abada mimman tawakkala fi dunya ala Allah wa la tamilli siwahu ma hayita faman yarju siwa Allah hawin habluhu wahi yace kada ka taba dogaro da wani a cikin duk abin da kake yace ka dogara ga Allah domin duk wanda ya dogara da wani to kamar wanda ya dogara ya jingina da wani tsawo ne tsohon tsawo da ya shara na in ka jingina da shi ka san ina kai kasa kai ko wannan shine kira Allah yace man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya garo da Allah to Allah ya ishe shi to shine suka ce wanda ya dogara da wani yakan yi jinkiri ma'ana yakan yi jinkirin ci ma bukatar sa na gaba shine ba a gane nagarin mutum sai lokacin wahala ba a gane nagarin mutum sai lokacin wahala wannan yana kama da wani karin magana da muka yi can gaba na gaba shine kifi baya mantawa da ruwa kifi baya mantawa da ruwa ma'anar wannan shine mutunan kirki baya mantawa da asalin sa duk daukakar da ka samu ya kamata a ce kana tunawa da ina da asalin ka idan na zo a wannan babban misali shine mutanen mi sunan garin naku baba na gari kowa babaranga ko yauwa mutanen babaranga yau suka tun da suka ji labarin za mu zo suka shirye gayyata abun mamaki kuma da nazo mafi yawan masu gayyatar duk ba ma a garin suke ba duk kasashen waje suke suna da zama amma ba su manta da mi ba da garin su idan suka zo kuma suna kokarin yin kokarin musun kama garin wani alkhairi akwai alkhairin da yake kai kokarin shirye da'awa dan su a tattaro mutane har kace ayi kokarin yi musu wa'azi na karatu na neman ilimi da abin da ya kamata haka ba abin da yake wannan kenan sun ji a waje amma busu manta da mi ba busu manta da asalin su ba busu manta da asalin su ba kenan dai idan ya kasance kifi da yake dabba baya mantawa da ruwa wanda suka yi masa rana to ina ga kai dan adam mai hankali ya kamata a ce kenan baka manta ba da inda yake asalin ka inda ka taso inda aka binne cibiyar ka kana kokarin jayo amfani a garin ku da abin da ya kamata haka na gaba shine ba a shan magani sai an daci baki ba a shan magani sai an daci baki kuma ba a shan zuma sai an sha harbi ana gane da kyau ko ma'ana dai ba a shan dadi sai an sha mi sai an sha wahala na gaba shine kowa da irin tasa kaddara kowa da irin tasa kaddara abin da ake nufi da wannan shine kada ka rika kwamfarin kanka kada ka rika hada kanka da wasu domin kowa da me kowa da tashi kaddara idan kace zaka rika hada kanka da wasu to kullun zaka koma baya domin su kaddara su ce haka nan, kai kuma ba kaddarar ka bace haka nan. Misali, kai kana ɗalibin ilimi, kana neman ilimi, amma kuma kana kallon me?
Abokan ka su wane, wane ya gina gida, wane ya sayi babur, wane ya sayi mototo, ni kuma kullum ina cikin littafi.
To mai wa shi kaddarar sace kawai me? Neman kuɗin ku? Amma kai kuma me? Kaddarar ka me? Neman ilimi. To akwai abin da yake wannan? Ana gan da ke ku, akwai abin da yake wannan? Babu abin da yake wannan. Shine Imam Shafi'i yake cewa la ilaha illallah. Ga wannan waken nashi. Gashi sai yazo mini sai ya tahiya ta. To in yazo can na ka muku. Ana ga yanda ke ko? Al-insan kenan. Shine dama mutunkin. Na'am. Na'am, ina ne muke. Kenan dai a takeice dai kowa da tashi irin kaddara. Ma'ana kada ka rika hada kanka da wasu. Kai kana dan talaka, amma kana galin kana kallon ɗiyan masu kuɗi suna hawa mota suna kara suna, kai kuma ka rika hada kanka da su. Su kaddara su ce su kasance masu kuɗi, kaddara su ce an aihe su, masu kuɗi suka aihe su, kai kuma kaddara ka ce ma talaka sun aihe ka. Kenan kai kokari ka nema, kada kullun ka ce za ka yi gasa da su. Wannan shine kenan. Na gaba shine babu ruwan sama sai da gajimari. Babu ruwan sama sai da gajimari. Ma'anar wannan dai, dukkanin budi yana zuwa ne ta hanyar sababi. Ma'ana dukkanin abin da zaka gani to sai an kama sababi ake samun shi. In ka ka shiga aljanna sababi ka kama, wani sababi shine aikin alkhairi. In ka ka samu ilimi sababi ka kama, wani sababi shine ka je makaranta. In ka ka samu kuɗi sababi ka kama, shine kayi me? Kayi kasuwanci. In ka ka kama rashin lahiya sababi ka kama, shine kayi wani abu wanda yake zai cutar da kai. Kinan dai babu ruwan sama sai da gajimare. Ruwa baya tsallake gada. Ruwa baya tsallake gada. Abinda Hausa suke ne da wannan shine komai yana da iyaka. Watilka hududullah. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa. Allah yana da iyakoki. Wa inna himallahi maharimahu. Iyakar Allah shine abin da Allah ya haramta. Kina idan ya kasance ruwa ma da baya da hankali baya tsallake iyakar da aka shata masa, to ina ga kai dan adam mai hankali ka rika ketare iyakar Allah madaukakin sarki. Kina a cikin wannan dai jan kunne ne gama da kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki. Na gaba shine mai son zaman lafiya baya yawan fada. Wannan yana da alaka da wancan da muka gani a gaba, cewa ka kasance mai hakuri mai ba mutane uzuri. Na gaba shine ba a tsoron ruwa har sai an shiga kogi. Ba a tsoron ruwa har sai an shiga kogi. Ma'anar wannan shine ba a gane gaskiyar abu sai an shiga a cikin sa. Abinda ake ni da wannan shine a rayuwa kada ka rika jin tsoron abu ba tare da kai ba. Yanzu misali, akwai wanda yake so yi wani kasuwanci amma sai ta jin tsoron ka. Wannan kasuwancin ku anya in ne shi akwai hita. To in kace ku haka za ka yi ba za a yi ba ko? Sai an mi? Sai an shiga sannan ake ganewa. Sai an shiga ake ganewa. Na gaba shine ba a dukan kura sai da sanda. Ba a dukan kura sai da sanda. Ma'ana kowace matsala tana da hanyar da ya dace a walwale ta. Idan matsala ta taso ba kowace hanya ake bi wajen mi? Wajen walwale ta. Ana hama da matsalar jahilci. Wace hanya ya bi? Wace hanya ya kamata a bi don a yaye wannan matsalar? A? Karatu? Ana gayan da ke ko? Ana hama da talauci, matsalar talauci. Wace hanya ya kamata a bi a warware ta? Neman kuɗi? Ana gayan da ke ko? To wannan shi ne kenan. Kana hama da gwabranci. Wace hanya ya kamata ka bi ka warware gwabrancin nan? Ta hanyar kallon salula 'yan mata? Ta hanyar zama bakin titi kana kallon 'yan mata suna wucewa? Ko kuma ta hanyar kallon fina-finai? Hanyar mi? Ko wani babu tuzurai ne? Ko kuma ya suke ji? Allah ka yanda ke ko? Yawwa, aure kenan. Wannan shi ne kenan. Kenan shi ne ma'anan ba a dukan kura sai da mi? Sai da sanda. Yanzu misali, doki in kana sama shi da sanda za ka bugun doki? dokin ya maka tauran kai da me zaka bugun shi da bulala haka raƙumi in yayi tauran kai da me ake bugun shi da bulala matsala ce amma kuma wannan doki yayi raƙumi yayi taurin kai jaki yayi taurin kai amma kuma kowanne da me da hanyar da za a bi a walwale me matsalar ana gane da ke ko wannan shine kenan na gaba shine ba a jin karar kaho sai an busa ba a jin karar kaho sai an busa ma'anar wannan sakamako baya zuwa sai bayan aiki wannan abin da yasa na like da shi ina nuhin hatta zahirin hadisin alkiyama ba za ta tashi ba sai me sai me sai an busa kaho ko to ma'ana na like shi ne da ishara akan cewa wannan duniya za ta zo karshe lokacin da za ta zo karshe kuma shine za a me وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ارانا da za a mi za a yi busa a cikin kaho ma'ana dai wannan rayuwar gaba dai ai da ma mun ce taken karatun mu shine darussan rayuwa ko a cikin karin magana ma'ana wannan rayuwar akwai lokacin da za ta zo ƙarshe idan kai baka mutu ba to akwai lokacin da duniyar gaba dai za a yi busa ta mi ta mutu tare da kai kullu nafsin ذائقه الموت ثم الينا ترجعون kowa zai dandana mutuwa to matsalan ba mutuwar ba koma wanda za a yi a wajen Allah madaukakin sarki mi za a isko wa burrizatil jahim liman yara fa amma man tagha wa athara al hayata ad dunya fa innal jahima hiya al ma'wa du wanda yabi rayuwar duniya yahihi ta duniya akan lahira to jahannama ita ce makomarsa Allah ya kade mu sai Allah ya ce wa amma man a'ta wattaqa a ba nan bane ko wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa amma duk wanda yayi tsoron Allah yayi tsoron ran da zai hadu gaban Allah ya hana zuciyarsa abinda take so zuciya tana so a rayuwa kai tawaci ma a rayuwa kai abinda kake so ka hana ta wannan to Allah ya ce aljanna ita ce makoma kinan babban abun da zai ba mu cin nasara a rayuwa shine mu saba ma zuciyarmu shi yasa Allah ya ce innan nafsa la'amaratun bisu idan ka saba ma son zuciyarka to wallahi ka tsira shi yasa wani mai hikima yake cewa sinin nafsa amma abaha warfadil hawa fa innal hawa miftahu babul hawa liki ra'aytul hawa sahlal mabadi ladhidha wa uqbahu murru at'am dan kul fawaidi yace ka hana zuciyarka abinda take so domin son zuciya shine kike bude kofa ta halaka yace zuciya za ta nuna maka abu ne mai sauki amma da ka shiga sai ka game sai ka karshe ba za ta yi kyawu ba kina mu hana kanmu son zuciya wallahi da yawa daga cikin mu abinda ke ja mana halaka son zuciya ka san abun nan laihi ne ka san wannan shine daidai ka san wannan shine zai amfane ka amma ka bi ma zuciyarka da take umurta ka da mummuna Allah ka ba mu ikon nesantar son zuciyoyinmu wanda yake abin da yake so to zai ga abin da bai so ba Allah ka hana mu son zuciyoyinmu nan muka zo karshen wannan muhadar da dan Allah muna fatan inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta Allah ya sa abinda muka shi ya shiga ta kunnan dama ya tsaya a cikin gai gabobi su yi aiki kada ya shiga ta kunne nadhagum ta kunne na dama ya huta ta hagum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah a da karshe uwa masu girma ina da wani ɗan tsaraba akwai wasu ɗan uwa masu alkhairi wanda Allah ya saka musu da alkhairi zakko ga da muka yi mun yi tahe mun je jibale mun je babaranga dukkanin tahe nan da muka yi wayannan ƴan uwan sune suka yi dalilin wannan da masabkin mu da duk abin da ya kamata sun yi kokarin wannan a cikin wannan tahiyar wanda nake fatan Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi a cikin wannan kokarin da suka yi kuma ya yawaita mana ire-iren su abun mamaki matasa ne, matasa ne daga cikin su ma akwai wanda ma sai a hankali, nace sai a hankali, ka san da an ce matashi sai a hankali ana nuhin bai shiga daga ciki ba ko Allah gane da ke ko wannan shine kenan. Amma kuma duk da haka suke da wannan gurin na alkhairi, Allah ya saka musu da alkhairi, kuma zan iya cewa za su iya kasancewa madubi ga sauran ƴan uwa matasa. Muna haduwa da irin su a wasu garuruwa idan muka je, amma su waɗannan nanan na daban ne, kusan ba ni kadai ne wannan yaban na alkhairi ba, hatta shugaba yana yaba su da wannan aikin alkhairin da suka yi. Allah ya saka musu da alkhairi, ya kuma ba su ladar abin da suke, ƴan kasuwa ne kasuwancin su, Allah ya yalwata musu shi, ya sanya musu albarka a cikin kasuwancin su, ya sanya wannan kasuwancin ya kasance dalilin tsirratar su a lahira, kuma ya arzuta su da iyali na gari. A nan zan dan liƙe da musu da dan wani yar kyauta ta dan wani dan waƙe, wanda duk ina haɗu da matasa irin waɗannan ina dan musu wannan waƙen, su ma zan musu wannan waƙen, zan ce kenan. Shababan kamal islamu yarda takhalluqa wa dinan wa wa'yan fi swidadil mafariqi أقاموا لواء الدين من بعد صدعه وأعلوا لواء الحق فوق الخلائق. Nace matasa wanda suka waye suka san abun da dan shi Allah ya halicce su, matasa masu kokarin daukar kalmar Allah, matasa masu kokarin kawo alkhairi a cikin al'ummar su. Sannan kuma zan ce ku waɗannan matasan kun zamanto kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda suka kasance gurin su taimakon addinin Allah. Shine wani mai hikima yake waƙe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda idan na karanta wannan waƙen a wannan lokacin ina kallon su, yake cewa ما كان أصحاب النبي محمد إلا شبابا شامخ الأفكار من يجعل الإيمان رائده يفوز بكرامة الدنيا وعقب الدار ما كان أصحاب النبي محمد إلا شبابا شامخ الأفكار من يجعل الإيمان رائده يفوز بكرامة الدنيا وعقب الدار بكرامة الدنيا وعقب الدار. يتي صحابة مزا الله صلى الله عليه وسلم ما في يوان تنسو متى ساني غرازة واندسوك ساها أبندسوكي. يتي متى ساني واندجا غورانسو shine tsoron Allah, shi kuma duk wanda ya sa tsoron Allah ya kasance mishi jagora, to tabbas zai rabauta a duniya da lahira. Allah ya sa ku kasance haka da sauran kuma yin uwa da suke anan. Subhanakallahumma bihamdika, da ƙarshe muna godiya ga ma'aifinmu shugaba Sheikh Suleiman da wannan damar da aka ba mu, kuma aka zo tare da mu tare da duk abin da muke faɗi sun san shi tun kamin aihe mu, da kuma sauran malamanmu abokan tahiyar sa da suka halarta irin su Sheikh Umar, Allah ya saka musu da alkhairi, da kuma sauran yan uwa gaba daya. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.